Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 41 49 da 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyar da kuma lol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raron mu assalamu alaikum, barkamu da safiyar yau Juma'a ta babbar rana ta ga watan Fabrairun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdu da masu sauran abokan aiki muke sake kawo muku muke zuwa muku a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
To Sarfili, wani jami'in gwamnati da kuma shaidu sun ce an kashe mutane akalla 15 aka raunata wasu da dama a wani fadan kabilanci jiya Laraba da Maraice a Sudan ta Kudu. Dan jam'iyyar Republican guda ɗaya tilo a majalisar dattijai ya yi babakere domin jirkinta kada kuri'a akan kudirin dokar ƴaƴan jam'iyyu biyu suka cimma wadda za ta sa a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati a nan Amurka. Kana ministan harkokin cikin gida na ƙasar Pakistan ya bayyana cewa duk wani yunkurin da Amurka za ta yi na zabtar tattalin tallafin da take bayarwa na farin kaya zai dagula lissafi a dangantakar ƙasashen biyu.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa
kungiyar 'yan jarida mata ta gudanar da taronta na ƙasa inda ta jaddada aniyarta na taimakawa wajen daƙile matsalolin da mata da yara ke fuskanta, musamman waɗanda suka rasa mazajensu.
Haka kuma za ku ji an kawo ƙarshen annobar cutar kwalara da aka kwashe watanni 18 ana fama da ita a ƙasar Sudan ta Kudu. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar, amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Wani jami'in gwamnati da kuma shaidu sun ce an kashe mutane akalla 15 aka raunata wasu da dama a wani fadan kabilanci jiya Laraba da Maraice a Sudan ta Kudu. Shaidu da suka gudu suka buya a cikin daji sun ce an ci gaba da gwabza wannan fada har zuwa jiya Alhamis a wata gunduma mai suna Kulingeng dake karamar hukumar Bo ta Kudu a jihar Jonglei. Jami'an gwamnatin jihar sun ce sun tura sojoji don kwantar da wutar fada na baya-bayan nan da waɗannan kabilun da ba su ga maciji da juna ke yi. Ministan watsa labarai na jihar ya shaidawa wani shirin murya Amurka mai suna South Sudan in Focus jiya Alhamis cewa mun rasa rayukan mutane 15 waɗansu 8 kuma sun ji rauni. A Gemiel, wani shaida da ya yi magana da murya Amurka ta wayar tarho daga Kulingeng ya ce ya ga gawarwaki 15.
Dan jam'iyyar Republican guda ɗaya tilo a majalisar dattijai ya yi babakiyar domin jinkirta kada kuri'a akan kudirin dokar da 'ya'yan jam'iyyun biyu suka cimma wadda za ta sa a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati ana dab da cikar wa'adin karewar kudin gudanar da ayyukan gwamnati, abinda watakila zai kai garfe ma'aikatan gwamnatin tarayya a karo na biyu cikin ƙasa da wata guda. Rand Paul na jihar Kentucky ya ki amincewa da majalisar dokoki, wato ya ki amincewa da majalisar dokoki ta kada kuri'a a kan daftarin kasafin kuɗi na shekaru biyu wanda zai kai ga ƙarewan kuɗin da ake kashewa akan ayyukan sojin harkokin cikin gida da biliyoyin dala. Yana mai cewa zai ƙara faɗin wage gengibin kasafin kuɗin da Amurka ke fama da shi, zai kuma ƙara yawan bashin da ke kan gwamnatin Amurka wanda yanzu haka ma ya zarce dala triliyan 20, wato miliyan sau miliyan 20. A cikin wani jawabi mai zafi da tsawo da ya yi a zauren majalisa wanda ya cinye ɗan lokaci kaɗan da rage ga majalisa ta zartar da kasafin ko kuma a rufe ayyukan gwamnati, Senator Paul ya ce a gaskiya cikin lamarina ba zan iya ɗauke kai ba. Ya ci gaba da cewa an gabatar mana da ƙuduri mai shafi 700 da aka buga cikin tsakar dare wanda babu wanda ya karanta, babu wani garan bawal da za a yi, za a ci gaba da ɓarnar kuɗi ne kawai, in ji shi. Dagewa da ɗan majalisa Paul ya yi ta janyo fushin ɗan jam'iyyar Republican a majalisa Lindsey Graham na jihar Carolina ta Kudu, wanda ya bayyana cewa rundunar sojin Amurka tana buƙatar ƙarin kuɗi bayan shekaru ba a ƙara kuɗaɗen gudanar da ayyukan ma'aikatar tsaro da kuma na cikin gida ba. Graham ya ce yawan bashi da giɓin kasafi ba hujja ba ce da za ta sa a bar mai yaƙi yana rito. Zai yi duk abin da zai taimaka wa rundunar soja ta gudanar da aikinta, in ji shi.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ba wai Amurka tana kokarin tsoma hannu a yakin basasa da ya shafe shekaru da dama ana yi a ƙasar Siriya bane, a bayan da sojojin kawance da Amurka ke jagoranta suka kai hari daga sama suka kashe mayaka kimanin 100 masu goyen bayan gwamnati waɗanda suka kai farmaki akan sojojin ƴan tawayen Siriya da sojojin kawance ke marawa baya. Babu ko shakka, kare kai ne ba za mu sa hannu a yakin basasan da ake a Siriya ba, inji Mattis. Mattis ya ce a ranar Laraba ne mayaka masu goyen bayan gwamnati su 300 suka kai hari kan shelkwatar rundunar ƴan tawaye ta SDF wadda ke kusa da Deir ez-Zor, amma suka janye a bayan da sojojin kawancen da Amurka ke jagoranta suka ragargaza bindigar igwa da kuma tankoki guda biyu. Senator Tim Kaine, memban kwamitin hulɗa da ƙasashen ƙetare da kuma ayyukan soji, ya kushe harin da Amurka ta kai. Ya ce yayin da nake farin ciki babu wanda ya jakata a cikin mambobin rundunar haɗin gwiwa a lokacin harin. Na damu matuƙa cewa gwamnatin shugaba Trump tana ƙara shiga rikici da gangan ba tare da majalisar dokoki ta amince ba, kuma ba tare da wata fitacciyar manufa ba, inji Kaine.
To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin cikin gida na ƙasar Pakistan Ahsan Iqbal ya bayyana cewa duk wani yunkuri da Amurka za ta yi na zabtar tallafin soji da na farin kaya da take ba Pakistan zai dagula lissafi in dangantakar ƙasashen biyu. Ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayar da sashen Urdu na Murya Amurka ya masa dangane da wani kuduri da aka gabatar ranar Talata a majalisar wakilan Amurka wanda zai buƙaci a daina ba Pakistan tallafin da bai shafa harkokin tsaro ba. ‘Yan majalisa Mark Sanford na jam’iyyar Republican daga jihar Carolina ta Kudu da kuma takwaranshi Thomas Massey daga jihar Kentucky sun gabatar da ƙudurin gaban majalisa suna neman a daina ba Pakistan tallafin da bai shafi ayyukan tsaro ba, da cewa Pakistan ƙasa ce da take tallafawa ‘yan ta’adda da sananta. Massey ya ce bai kamata Amurka ta riƙa tura kuɗi ga gwamnatin da take taimakawa ‘yan ta’adda da bayanan sir da kuma goyon bayan aikin soja ba. Pakistan ta musanta wato ta musanta zargin ta kuma mai da martani da cewa ta ji ajika kwarai saboda yakar ‘yan ta’adda take yi. Iqbal ya ƙara da cewa a gaskiya ma Amurka ba ta ba Pakistan wata gudunmuwar a zo a gani ba.
Daga ƙarshe mai yiwuwa shugaban ƙasa Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya kammala shugabancinsa yadda ya fara shi dumu-dumu da zargin cin hanci da rashawa. A shekara ta 2009 makonni biyu kafin Zuma ya jagoranci jam’iyyar ANC ga cin zaɓe, hukumar shigar da ƙara ta ƙasa ta yi watsi da zargin cin hanci da rashawa na tsawon shekaru takwas da aka shigar a kansa. Sai dai a siyasance ba a manta da wannan batu ba, domin kuwa ‘yan adawa sun lashe takobin ci gaba da bin diddigin wannan batu, inda sau takwas suna gabatar da ƙudurin jefa ƙuri’ar rashin amincewa da gwamnatinsa a gaban majalisar dokoki. Rinjayen da jam’iyyarsa ta ANC take da shi cikin majalisar ya sanya shi hayewa a duk lokutan da aka gudanar da irin wannan ƙuri’a, amma kuma ta baya da aka gudanar da ƙaryasha da ƙuri’a 198 na goyon baya da kuma 177 waɗanda suka bayyana rashin amincewa da shugabancinsa tun da aka cire Zuma a matsayin shugaban jam’iyyar ANC mai mulki a watan Disamba. Jam’iyyarsa ta juya masa baya, kuma mai yiwuwa ne ƙuri’ar ƙin amincewa da gwamnatinsa da za a jefa ranar 22 ga watan nan na Fabrairu ta yi nasara, idan har shugaban jam’iyyar ANC ba su rinjaye shi ya yi murabus kafin wannan lokaci ba. Ko dama a wani lokaci ne zai bar mulki yana yiwuwa Jacob Zuma ba zai more ritaya Salim Alum ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, a Najeriya ƙungiyar 'yan jarida mata ta gudanar da taronta na ƙasa inda ta jaddada aniyarta wajen taimakawa wajen daƙile matsalolin mata da yara ke fuskanta, musamman ma waɗanda suka rasa mazajensu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta haɗo mana.
Taron wanda ya tattaro 'yan jarida mata daga jihohi 36 da babban birnin tarayya Abuja sun tattauna ne kan matsalolin da mata da sauran marasa galihu a Najeriya ke fuskanta da zummar samun hanyoyin warware su. Madam Jennifer Yarima ita ce shugaban yan jarida mata a jihar Plateau.
A yau dai mun gayyace wani ne yazo yayi mana magana akan faman mata wanda ba su da mazaje. Da faman da suke sha daga hannun dangogi ana kwata musu yancin su. Ana hana su abin da ke nasu idan mazaje su sun mutu. Kuma yaran mu yan mata akan tura su aida su ji aure da sauri ko kuwa ana samu ana musu wasu halayen da baya da kyau ba. So mun kira wannan taro yayin mana magana akan yanda zamu taimaka amma sai mu na yan jarida mu ga ma duniya cewa wannan abun ba shine rayuwa ba. An yi magana cewa an samu ganewa mutane kuma za su canza wayan su al'adun su da gargajiyar su wanda yana batar da zance gwamnati da kuma yarayen mata.
Tsohon shugaban hukumar gidauniyar tallafawa ilimin manyan makarantun Najeriya Professor Suleiman Bagoro yace kowa na da gudunmawa da zai bayar wajen tallafawa mata.
A cikin harkar yau da kullum musamman ta aure maza akwai abubuwa da yawa wanda ba ma tuna da cewa ya kamata mu yi adalci ma mata musamman wanda mazajen suka rasu. Ana bukata a gyara wasu kurakurai musamman wajen dokoki. Yawwa kuma ya kamata ku mata ku ci gaba da sa baki duk inda ya kamata ku yi magana kada kuna shiru.
Na kuma tattauna da wasu da suka halarci taron.
Sunana Jamila Abubakar. Ya kamata mu mata mu hada kai mu taimaki matan wanda mijinsu ya riga yaran su kuma ina fada ma matan wanda mijinsu ya riga su ko kuma wani yana so ya cuce su su je kotu za a taimake su. Akwai su fida da mata kungiyoyin da suna hada kai su taimaki mata ko ba su da kudin da za su doki lawyer za a taimake su.
Sunana Hadiza Bukar ne daga Maiduguri Borno State. Wannan abubuwa ne da yake damun mata amma so dewa mukan gaza mu fito fili mu ga ma jama'a ga irin wahalan da mata suke ciki.
Jihar da kika fito an samu tashin hankali wanda ya sa maza da yawa sun rasu sun bar matayensu da ƴaƴa. Ya wani hali suke ciki?
Kai suna cikin wani halin mai wuya. Waɗannan mutanen fa ko da waɗanda ma suke tare da mazajensu sun rasa gidajensu sun rasa komai suna nan dai ci da sha wannan da suke samu a cikin in ba dai wani bai kawo musu ba. Yanayin mu ya kai din da ana gaya mana cewa mace za ta bada kanta don ta samu abincin da za ta samu ta biya yaranta su ci. Muna da marayu ma da zaka ga cewa an kashe uban an kashe ƴaƴan fiye da 50,000. Waɗannan yaran fa don haƙi ne a wuyanmu mun da muke nan a raye mu ta da ƴaƴan nan mu ilmantar da su.
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kai mata su ne duniya su ne dadin duniya.
To a gaida Zainab Babaji. To daga Najeriya kuma sai mu dinguma zuwa Sudan ta Kudu inda hukumomin kasar suka ayyana kawo ƙarshen annobar cutar kwalara da kasar ta yi fama da ita har tsawon watanni 18 wadda kuma ta shafi mutane sama da 20,000 tare da kashe mutane 436. Ga babaya ko makeri da fassarar rahoton wakiliyar murya Amurka Lisa da ta aiko mana daga Geneva.
Ma'aikatar kiwon lafiyar Sudan ta Kudu ta ayyana ƙarshen bullar annoban kwalara a cikin ƙasar bayan da ba a samu labarin wani ya kamu da cutar ba har tsawon makonni 7. Ƙungiyoyin ba da taimako sun ce matakai da dama ne suka kawo ƙarshen yaduwar wannan muguwar cuta a ƙasar da yaki ya ɗaiɗaita. Sun ce matakan sa ido mai inganci a wuraren da aka samu bullar annoban cutar yayin da aka tura rukunin ma'aikatan jinya domin gudanar da bincike a wuraren su kuma duba waɗanda suka harbu. Sun ce kokarin samar da ruwa mai kyau da wayar wa jama'a kai akan muhimmancin tsafta da kuma jinyar waɗanda suka kamu da kwalara su ne matakan da suka taka rawan gani wurin kawo ƙarshen cutar. Jerin gudanar da ayyukan bada allurar rigakafi a bara ya bada gudunmuwa ga kawo ƙarshen cutar. Hukumar bada allurar rigakafi ta ƙasa da ƙasa ta Gavi ta ɗigawa mutane sama da 2,200,000 maganin rigakafin cutar. Mai magana da yawun hukumar Gavi James Farka ya faɗa wa murya Amurka cewa rigakafin da ke ba da kariyar shekaru 5 an baiwa mutane sama da 1,000,000 amma kuma ya ce shirin allurar rigakafin ya huskanci matsalar kayan aiki.
It took an enormous amount of bravery and effort from both South Sudanese vaccinated.
Ma'aikatar mu da na Sudan ta Kudu masu yawon bada maganin rigakafin sun nuna ƙarfin halin gaske wurin shiga wasu sassan ƙasar masu tsananin hatsari. Haka zalika, ƙawayenmu na ƙasa da ƙasa kamar MedAid da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO da suka taimaka wurin shirya kayan aiki. Ko shakka babu namijin kokari ne ya kai mu ga wannan nasara. Wannan babban albishir ne a yau cewa barkewa annoban cutar ta kare. Sai dai Falka yayi kashedi akan kada jin dadi ya samu manta da kanmu. Ya ce bullar annobar kwarara a Sudan ta Kudu tana ƙara yawa ko yaduwa a sakamakon rashin tsafta da rashin ruwa mai kyau da rashin makewayi. Ƙungiyoyin bada taimako sun ce akwai yiwuwar sake bullar annobar kwarara a farkon watan Afrilu idan damuna ta fara. Sun gargadi mutane da su kula da alamomin sake bullar annobar cutar.
To a gaida da Baba Yakubu da fasarar rahoton Lisa Schlein. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 12 da minti 15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a kulli yawan sankaran mafitsara da kuma sankaran mama kan kashe kimanin mata 40 da maza 26 a Najeriya kurum? To za mu dubi wannan al'amari. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri. 4 ga watan Fabrairu rana ce da aka kebe domin ƙara jawo hankalin duniya ga matsalar sankara. Duk da ci gaban da aka samu wajen ganowa da kuma jinyar sankara, ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce a duk shekara sankara kan kashe kusan mutane miliyan 9 a duk faɗin duniya. A yayin da kuma ake gano kimanin mutane miliyan 14 waɗanda ke kamuwa da cutar. Daga cikin wannan adadi, ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ba da rahoton cewa a duk shekara kimanin 'yan Najeriya 100,000 ne ke kamuwa da sankara. Sa'annan kuma a kulli yawan mata 40 sankaran mama ke kashewa, yayin da kuma sankaran mafitsara kan kashe kimanin maza 26. An kuma yi bayanin cewa sankara ita ce cuta ta biyu a kan gaba wajen kashe mutane. Cutar sankara da aka fi gani su ne na huhu, da hanta, da ciki, da kuma nono. Wani jami'in ƙungiyar lafiya ta duniya mai suna Andre Ilabayi ya ce kimanin kashi 70 daga cikin 100 na mutanen da sankara ke kashewa suna ƙasashe matalauta ne. Kuma yawan masu kamuwa da cutar tana ƙaruwa a waɗannan ƙasashen. Ya kuma faɗawa muryar Amurka cewa ana iya ɗaukan matakai masu sauƙi ko a ƙasashe matalauta domin tunkarar wannan matsala, inda yake cewa:
First and foremost, the greatest priority is to diagnose cancer early. This is a more significant intervention than, as you mentioned, the advanced technologies and the expensive medicines.
Yace da farko kuma abu mafi muhimmanci shine gano cutar tun da wuri. Wannan ita ce hanyar farko da za a bi na magance wannan matsala. Domin kuwa duk cutar da aka gano ta tun da wuri, to idan ba wani ikon Allah ba, shawo kanta ba zai yi wuya ba. Baya ga haka kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta jaddada muhimmancin gudanar da rayuwa yadda ya kamata, musamman akan irin kayayyakin abinci da mutum zai ci. Ya kamata mutane su faye cin kayayyakin lambu da motsa jiki. Waɗannan matakai na iya rage mace-macen da cutar sankara, wato mace-macen da cutar sankara ke haddasawa da wajen salisi guda. Idan kunne ya je aka ce jiki ya tsira, gyara kayanka kuma bai zama sauke maraba ba. Madalla, yanzu kuma lokaci ya yi da likitanku, Dr. Muhammad Ladan, zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To likita, yau za mu fara da wasiƙar Malama Bilkisu Mudasiru Muhammad a can Tafawa Balewa.
To.
Ta ce wai idan iska ya hura mata ido sai ta ji suna yi mata zafi. Sukan yi ja sosai kuma su dinga yin hawaye. Shi ne take son ta san shin me yake kawo haka.
To yawanci in iska da abu ya shiga idon mutum, kuma yana sa idon ya zama ja haka, kuma yana yana hawaye da yawa to abin da ke shiga idon na farko bai dace da idon ba wani lokaci yakan sa wani barayin idon ya dan dinka kumburi shike sa idon ya jaja zur so wannan ya faru dole ta je wani likita a duba akwai magunguna da ake iya bayarwa wanda zai rage jan idon ya rage ruwa kuma ya rage kaikayin idon amma dole sai ta je wani lokaci inda wannan na faruwa kamar tabaro za ta iya sa in ta san wuraren da za ta je iskar na zuwa haka ko abin na shiga akwai irin tabaro musamman da za ta iya sawa wanda zai iya kare idon shi ma
to
amma dole ta je wurin likita ya duba a duba kware a tabbatar domin akwai kuma matsala da ke faruwa a cikin idon shi ke sa shi ke wannan
yake jadin ko ma menene dai za a kokarin a bata magani ko
domin waɗansu ɓarayin cikin idon kinsa ya kasu daban-daban ne a cikin idon akwai abubuwa da yato akwai waɗansu wuraren wanda ko iskan ko abin da ya shiga ya kasa waɗansu wuraren su ɗan kumbure ko kuma su zama jajajar haka da wanda jiwon likita a duba yanzu akwai magunguna da yawa kuma da irin wannan tabarun duk zai iya taimakon ta kwarai da gaske.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin.
To sai kuma wasiƙar da muka samu daga wajen Alhaji Mele Yusufari a can jihar Yobe.
To.
Yace yana son ka mishi bayanin amfanin kwayar maganin paracetamol a jikin mutum. Wai dan ya ga cewa idan mutum ya je asibiti aka rubuta masa magani kowace irin cuta sai ya ga an rubuta paracetamol a ciki. To yawan shan sa ba ta haifar da wani illa ko.
To paracetamol da yana amfani ga ciwo ko zafi kuma yana amfani ga rage tsananin zazzabi.
To
amma kuma paracetamol din kuma yana da illa akwai in ka sha shi yawa da yawa a cikin jikin dan adam yana iya kawo illa ga hantar dan adam.
To likita bari kafin ka zo ga illa da zai yi din.
To
tunda ya ce idan mutum ya je asibiti idan aka rubuta mishi magani sai an hada da paracetamol din nan. To me yasa likitoci suke tunda kace yana magani me yasa likitoci suke hada da paracetamol tunda na san ba tare da wani dalili ba za su rubuta ba.
Abinda mai yiwuwa yawancin mutane suka ji azzakila suna da zazzabi ko wani ciwon gaba ko wani ciwon warwari na ɓarayin jikinsu to nan duk paracetamol din yana taimakon wannan. Amma wanda kowane irin abu da yawan in ba waɗannan ba to bai cika taimako yawanci abinda likitoci ke tsammani inda yawancin mutane da ke zuwa asibiti kila suna da irin wannan ko zazzabi ko wani ciwon jiki ko wani tsamin jiki haka duk wannan yana taimakawa.
Shi yasa yake haɗawa da paracetamol.
Amma bai tsammani kowane lokaci ka je asibiti ana baka paracetamol ba bai kamata a yi haka ba.
To likita ka yi bayani ka ce idan mutum ya fiye shan paracetamol tana ɓarna yana ɓarna a jikin mutum. To idan ka ce yawa kima kamar in mutum ya sha na wata nawa ne ko kuma dai ka dan yi mana bayani.
To kamar in ka sha kamar nan yanda muke cewa in mutum ya sha kamar milligram 4000.
To.
Wanda yake so akan sa mg a ciki in ka sha 4000-5000 a rana bai kamata ka sha da yawa saboda haka ma za ka sha ka dinga shan shi da yawa. Kuma in kana sha akwai magunguna da yawa da ke da shi a ciki kamar magunguna ake amfani da mai tsananin ciwon jiki kamar ai mutum kamar tiyata ko na akan ba su wasu magunguna akan hada da shi wannan paracetamol din to shi yasa yawanci akan ce a rinka duba kada mutum ya rinka shan abin da ya fi wannan 4000 din 4000-5000 milligram din.
Ka yi bayani milligram 4000-5000.
Kamar
mutum zai sha na kamar sati nawa ko wata nawa ne kafin ta mai illar na da kace ta yana yi.
Kamar yawanci wanda ake sha a gida kamar sukan zama kamar shi milligram ɗin 300-500 to a rana bai kamata ka sha fi 8 ba.
To
kwaya 8 kada ka sha musamman ka tsaya 7 a rana kenan.
To
in kana shan a ba ya fi wannan yawan haka to wani lokaci nan gaba za a ga wani abu na faruwa ga hantarka sai kuma wannan kuma ikon Allah ne amma ya kamata mutum ya rinka lura da wannan.
Dan akwai waɗanda duk abin da suka ji sai aje a su paracetamol.
Bai kamata a rinka shan paracetamol haka da yawa ba illarsa kenan.
To likita tunda ma ka taɓo wannan batu na cewa yawan shan paracetamol ɗin na iya lalata mu mutum hanta wasu sauran magungunan fa.
Shi yasa ai akwai magunguna da yawa suna kamar in kamar aspirin in kana shan aspirin da yawa shi ma yana kawo kamar irin gyambon ciki ko cikin ka so mu jini saboda haka bai kamata mu rinka sha da yawa ba ko kuma in ka sha kamar irin aspirin baka ci da wani abu ba ka rinka cin dan abinci kafin ka sha shi shi kuma baka yi wannan ba yana kawo ciwon ciki ko kuma yasa cikin ka rinka jini. To magunguna dai kowane magani yana da illa Hajiya saboda in za ka sha magani ka tabbatar ka sha yadda aka ce ka sha.
Yawa
domin sha da yawa bai sa za ka warke da wuri ba Hajiya.
To kuma idan kar amma aka baka magani ka gane ba kana sha sai kai maza ka koma gun likitanka.
Eh ko kuma wanda ya baka wannan maganin indai ba gane ba je ka tambaya to maganin da na sha shi haka wani illa zai yi mini in na sha haka domin kowane magani haji yana da wani illa.
To kuma in mutum kamar yanda nace idan mutum ya fara sha din kuma ya fara jin ko yana jin wani ciwo ko abin nan ya koma gun likitan shi Allah ba shi likitan ma na iya cewa ya daina shan magani.
Inda kana shan magani ka gaina maka wani abu da baka saba gani ba yawanci kai hankali ko ka je wani likita ko ka tsaya sannan ka je kai magana da likitan domin bai kamata magunguna indai ka so mashi kana gani wani abu ko kana jin jiri ko kuma kana gani wani kana irin bayan gida daban ko kana gani wani irin abu daban da baka saba gani ba to kai sauri ka kira likita ko ka je gan shi.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira.
Eh gaskiya ne hajiya.
To Alhaji Mele ya sake wata tambaya.
To
yace menene amfanin ganyen auduga ne a jikin mutum? Ko ya ga mutane suna kwadansa suna ci?
Auduga?
Eh.
To hajiya ban so wani amfanin cin auduga ba a jikin ɗan adam hajiya.
A'a ba auduga ba ganyen auduga.
Ganyen auduga?
Eh.
To hajiya ni dai wannan ban san kan amfanin ganyen auduga shan shi ba hajiya.
To ka mana bincike
ka. Mai bincike amma irin abubuwan ilimin kimiyya da na karanta ban ga wani amfanin da aka ce amma mai bincike.
To.
Eh.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka anan zamu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada.
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Wani jami'in gwamnati da kuma shaidu sun ce an kashe mutane akalla 15 aka kuma raunata wasu da dama a wani fadan kabilanci jiya Laraba da Maraice a Sudan ta Kudu. Shaidu da suka gudu suka buya a cikin daji sun ce an ci gaba da gwabza wannan fada har zuwa jiya Alhamis a wata unguwa mai suna Kolingyan da ke karamar hukumar Bo ta Kudu a jihar Jonglei. Jami'an gwamnatin jihar sun ce sun tura sojoji domin kwantar da wutar fadan na baya-bayan nan da wannan kabilu da ba su ga maciji da juna ke yi. Dan jam'iyyar Republican guda ɗaya tilo a majalisar dattijai ya yi babake re domin jinkirta kada kuri'a kan kudirin dokar 'ya'yan jam'iyyu biyu wadda suka cima wadda za ta sa a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati ana dab da cikar wa'adin karewar wa'adin gudanar da ayyukan gwamnatin. Abinda watakila zai sa a kai ga rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya a karo na biyu a cikin ƙasa da wata guda. Rand Paul na jihar Kentucky ya kyamin cewa majalisar dokoki ta kada kuri'a akan daftarin kasafin kuɗi na shekaru biyu wanda zai ƙara yawan kuɗin da ake kashewa kan ayyukan soji da harkokin cikin gida da biliyoyin dala. Yana mai cewa zai ƙara faɗin wagegen gibin kasafin kuɗi da Amurka ke fama da shi. Zai kuma ƙara yawan bashin da ke kan gwamnatin Amurka wanda a yanzu haka ma ya zarce dala triliyon 20 wato miliyan so miliyan 20. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ba wai Amurka tana ƙoƙarin tsoma hannu a yakin basasar da aka shafa shekaru da dama ana yi a ƙasar Siriya bane a bayan da sojojin ƙawancen da Amurka ke jagoranta suka kai hari daga sama suka kashe mayaƙa kimanin 100 masu goyon bayan gwamnati waɗanda suka kai farmaki a kan sojojin 'yan tawayen Siriya da sojojin ƙawancen ke marawa baya. Babu ko shakka kare kai ne ba za mu sa hannu a yakin basasan da ake yi a Siriya ba, in ji Mattis.
To madalla masu sauraro an muke kakan shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu ya tana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu ne wanda ya daidaita mana sauti Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan. Assalamu alaikum.